Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To yau Litinin Prime Minister New Zealand ta ce ministocinsa sun yanke shawara kan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gillar da ya faru a masallatai biyu a Gir'a, wato a garin Christchurch. Yan sanda a New Zealand suna neman wani mutum dan asalin Turki da ke alaka da harbin da aka yi a cikin jirgin kasa a birnin Utrecht. Sama da mutane 150 kuma sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun bace bayan wata mahaukaciyar guguwa ta afka kudu maso gabashin nahiyar Afirka.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar sojin jamhuriyar Niger da ke yaki da kungiyar Boko Haram ta lashe takobin kakkaɓe ɗan kungiyar baki ɗaya.
Ya kamata Boko Haram ta san cewa kirse mata saura a duniya domin za mu bi su zuwa duk inda wata malbar su take domin mu gama da su, inji General Isa Bulama.
Boko Haram to sabuwar decision son compte il faut extraire.
To wata yar majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat kuma wato ta kaddamar da yakin neman zabe na yiwa Democrat din takara a zaben shugaban kasa na shekarar 2010 wato 2020 kenan. To ko za ta iya kai labari?
Ba wanda ya zaci kaman Trump ya shugabancin America, amma ga abin da ya kasance. Ina jin wannan yana nuna mana cewa America wallahi tallahi ba ta yi shiri ta bari mace ta jagoranta ba. Ni dai ina gani haka, amma kuma za a iya samu a yi.
Yusuf Aliyu Haranje kuma na shigowa da shirinsa na ilimi, amma duk sai kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel. Yau Litinin Prime Minister New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara akan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gillar da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch.
You know, I think what the public rightly are asking right now is why is it and how is it that you should and are currently able to buy military style semi-automatic.
Prime Minister Jacinda Ardern ta ce ina tunanin abin da mutane suke tambaya a yanzu shine me yasa kuma ta yaya za a kawo ƙarshen tsarin zuwa a sayi bindigogi irin na sojoji masu sarrafa kansu a New Zealand. Tambaya ce da ya kamata mutane su yi. Haka kuma ta ce baki ɗaya za a miƙa garwakin mutane 50 ɗin da aka kashe a masallatan ga iyalansu zuwa ranar Laraba domin a samu damar yi musu jana'iza kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Ta kuma ce wasu ƙwararru masu tantance garwakin da wata masifa ta afkawa sun isa New Zealand daga ƙasar Australia domin taimakawa wajen tantance garwakin. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Wally Homaha ya faɗi jiya Lahadi cewa ofishinsa ya haɗu da shugabannin musulmin yankin domin taimaka musu su fahimci yadda tsarin bincike yake, tunda addinin Musulunci ya tsara cewa abin na gawa cikin sa'o'i 24 bayan mutuwa. Ya zuwa yanzu dai ba a bayyana sunayen mutanen da wannan iftila'i ya afkawa ba, duk da yake dai an shaida wa iyalansu. 'Yan sanda a Netherlands suna neman wani mutum ɗan asalin Turkiya da ke alaka da harbin da aka yi cikin jirgin ƙasa a birnin Utrecht wanda ya haddasa raunuka da fargaban mutuwar mutum guda. Shugaban rundunar da ke kula da ayyukan ta'addanci ya ce lamarin da ya faru a jirgin ƙasan ɗaya ne daga cikin harbe-harben da ke faruwa a birnin. Peter Jaff Albersberg ya faɗa manema labarai cewa harbin ya faru ne da safe yau Litinin a wasu wurare, kuma 'yan sanda na ƙoƙarin ganin an kama duk waɗanda suka aikata. Albers ya dai ya ƙi magana akan yawan mutanen da harbin ya shafa. Sai dai 'yan sanda sun ce an yi amfani da jirage masu saukar ungulu a wuraren da harbin ya faru domin su taimaka wajen kwashe waɗanda suka ji rauni da kuma neman al'umma su kauce wa hanyoyin yankunan domin ma'aikatan agajin gaggawa su taimaka waɗanda lamarin ya rutsa da su. sama da mutane 150 sun rasa rayukansu kuma wasu ruwa sun bace bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta afka kudu maso gabashin nahiyar Afrika inda ta fi shafar birnin Beira na kasar Mozambique wata tawagar ma'aikatan jin kai na kungiyar agaji ta IFRC sun isa birnin da wannan guguwa ta fi barna domin su kiyasta bannar ta faru a cewar kungiyar a yau Litinin Jami Lusa wadda ke jagorantar tawagar ta fadi bayan da suka duba lamarin cewa halin da ake ciki yayi tsanani guguwar dai ta yi barna sosai da alamu guguwar ta lalata kalla kashi 90 cikin 100 ne yankin da guguwar ta afkawa majalisar dinkin duniya ta yi kiyasin sama da mutane miliyan 1 da rabi a Mozambique da Malawi da kuma Zimbabwe guguwar ta shafa dabban mutane kuma sun rasa hanyoyin da wayar wato hanyoyi da wayar tarho da wasu yankunan marasa karfi da kuma karkara ita dai wannan guguwa ta isa ne tun ranar Alhamis kusa da birnin da ke gabar tekun Mozambique Beira da karfin iska mai tafiyar kilomita 200 cikin sa'a daga nan kuma guguwar ta nufi yamma zuwa Malawi da Zimbabwe to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Na'urar na dabba ne ta jirgin Boeing 737 Max wanda ya hatsari a Habasha da Indonesia sun nuna cewa akwai kamannin sanadin faduwar jiragen. Ministan sufuri na kasar Habasha ya faɗi jiya Lahadi cewa kamfanin jiragen na Amurka ya sanar da cewa yana sabunta manhajar da ke dakatar da inji daga mutuwa ko tsayawa daga aiki. Tamak with Mojs ya faɗa mani ma labarai cewa an samu na'urar na dabba yanan da ake kira black box ta jirgi mai lamba 302 cikin yanayi mai kyau da zai bayar da damar duba dukkanin bayanan da ke cikin ta sai dai bai bayani dalla-dalla ba kan kamannin bayanan tsarin wato hatsarin jiragen Mojis ya ce za a fitar da rahoton da aka hada kan hatsarin jirgin da ya faru a makon da ya gabata wanda ya kwashi wato ya kashe mutane 157 cikin kwanaki 30 a halin yanzu kuma ana ci gaba da matsa lamba ga hukumar da ke kula da saukar jiragen sama ta Amurka akan lafiyar jiragen sama hukumar dai ta nace kan cewa ta bi dukkan matakan da suka kamata wajen tantance lafiyar jirgin Boeing samfurin 737 Max Jami'an aikin agajin gaggawa a kasar Indonesia sun ce yawan mutanen da suka mutu a dalilin ambaliyar ruwa da gocewar laka a Santami da ke lardin Papua da ke gabashin Indonesia ya tsira inda ya kai kusan 80 yayin da har yanzu ba a san inda wasu mutanen kuma 43 suke ba. An ƙara samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a cikin daren yau Litinin mai magana da yawun hukumar da ke kula da masifu Stupo Pro. Ya ce duwatsu masu yawan gaske da laka da bishiyoyi duk sun wanke zuwa cikin kogi wanda ya yi ambaliya ya kuma share mutane da gidaje da kuma hanyoyi. Indonesia ta zamto ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fuskantar masifu a doren ƙasa inda wasu lokutan damuna akan fuskanci ambaliya da gocewar laka.
Allah Safilu Hashim Gumal kenan ya karanto mana labarin duniya daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani yunkurin karawa da karun jamhuriyar Nijar kwarin gwiwa a yaki da suke da suke fafatawa da kungiyar Boko Haram mataimakin komandan rundunar mayakan kasar Nijar General Isa Bulama wanda ya kai ziyara yanzu haka a yankin Difa ya jinjina kokarin da dakarun suka yi sannan kuma ya umurce su su ƙara jin damara don kakkabe abin da ya kira burbushin ɗan kungiyar Boko Haram din daga wannan yankin abinda tuni mutanen yankin suka fara nuna wato farin cikin su akai wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaimu Mun Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Mataimakin komandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar kenan a gaban askarawan kasar da ke Difa a yayin ziyarar da ya kaddamar a jiya a wannan yanki da nufin kara musu kuzari a yakin da suke gwabzawa da kungiyar Boko Haram bayan da ya jinjinawa abin da ya kira namijin kokari General Isa Bulama ya kara da cewa
Nous avons démontré à la face du monde que les combattants de PH ne sont ni d'acier, Boko Haram, et aujourd'hui au savoir.
Kun gwada wa duniya cewa Boko Haram bata fi karfin afatattake ta ba. Haka kuma kun gwada wa mayakan wannan kungiya cewa ba da karfe aka halice su ba. Boko Haram ta shiga halin tagayyara, Boko Haram ta kidime, Boko Haram ta rasa inda za ta shiga a yau. Aikin da ke gabanmu shine mu murkushe wannan kungiya, saboda haka za mu ci gaba da jajircewa don cimma wannan guri. Wajibi ne mu gwada wa Boko Haram cewa za mu ci gaba da yakarta wurjanjan ba gajiyawa. Ya kamata Boko Haram ta san cewa kirse mata saura a duniya, domin za mu bi su zuwa duk inda wata malabar su take domin mu gama da su, inji Janar Isa Bulama.
Boko Haram, faut savoir que ces gens sont comptés, nous devons les traquer jusqu'à dans leur dernier retranchement.
Wannan ziyara ta mataimakin Hafsan Hafsoshin Nijar a Difa ta faranta ran mazaunan yankin irin su Abdullahi Nino Gajango na kungiyar manoma da makiyaya wato platform Paysan.
A wancan lokaci masu aikata mugun abu in suka yi shi a Niger da sun ketare iyaka, sun ketare kogi, shikenan ba jami'an tsaron mu ba su da dama da za su bi su a cikin Nigeria. Me a yanzu an samu daman da in sun ketare in suka bi suka shiga Nigeria, ma jami'an tsaron mu suna bin su cikin Nigeria su je su kamo su. Wannan abu ne da lalle ya kawo kunciyan hankali a cikin hankulan mutane a jihar Difa. Wannan
Janar Isa Bulama bai manta da dakarun tsaro na haɗin gwiwar kasashen tafkin Chad ba, a bisa la'akari da nasarorin da yace ana samu a wannan yaki. To koya masharhanta a fannin tsaro ke kallon irin wannan rangadi ga dakarun yaki? Caporal Ali Yakuba soja ne da ya ritaya.
Irin wannan ziyara da yake wannan yana da kyau, saboda ka san yaro mai gidan shi kuma ta idan zawa yana tsaya bisa gare su, yana ba su ƙarfi biskan aikin su, yannan za su cika aikin su ma yadda ya kamata. Yanzu wanga ziyatar da yake ma yaran nan yau in duk in suke wallahi dadi suke ji na rashin da Allah mala balle sun ji yake a ga abin da za a kawo musu kamar kayan aiki koko wani abin da zai sa da su yi ƙarfi su yi aikin su da kansu har ma ihus.
Rahotannin ƙarshen mako sun yi nuni da cewa wasu rokoki sun fadi a wani wurin da ke a kilomita 5 daga garin Difa, abinda wasu ke cewa filin jirgi ne aka auna, amma haƙa ta kasa cimma ruwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Cikin maza daban da na mata, soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura.
Kuma da lagai da Sulaiman Muni Barba. A siyasar nan Amurka kuma, wata 'yar majalisar dattawan kasar ne daga jihar New York, Christine Gillibrand, ta kaddamar da yaki neman zabe na neman yiwa 'yar jam'iyyarta ta Democrat takara a zaben sabon shekara domin fafatawa da shugaba Donald Trump a shekarar 2020. To ko za ta iya kai labari? Tambaya ke nan da na yi ma wato Malam Muhammad Nasihu, malami a jami'ar New York.
Lamarin nata dai yana da haske, saboda ka san yadda take ita ba kaman sauran Democrats bane, ba kaman sauran wanda suka tsaya takarar abin nan zaben bane, saboda ita tsaka take, ka gane. Akwai wanda suke hannun haku sosai sosai cikin Democrats, wanda ya zama da progressives kenan, wanda ya zama na suna yaki ga abin nan zantutukan kiwon lafiyan Amerikawa da kuma na talauci. Amma ita da ya zama na upstate New York ta fito tsaka take. So ina ji ita
ba ta nan tana tsaucin ra'ayi.
Haka ne. To ina ji ina wadkila ita tana da chance kenan, wadkila saboda wannan abin nan tsakin da take, wannan wadkila ya bata wani chance fiye da su sauran wayanda suka fito ko dama.
Ko da yake ba ita kadai ce mace da take neman wannan mukamin ba.
Haka ne.
To da yake ita ce mace ta farko da ta fito ta bayyana sha'awarta. Kana ganin akwai alamar jam'iyyar Democrat za ta tsayar da mace kamar yadda ta tsayar da Hillary Clinton a wancan zaben?
Ko da yake ita Hillary Clinton ka san ita kayan da ke kanta na da yawa a wannan lokacin, kuma akwai abin nan laifuka da yawa tare da ita. Ka gane. Na yi mance ma akwai dauda tare da ita. To kaga wannan kamar yadda Obama yake da suka shiga Senate bai jima ba, don haka ba wani dauda haka da yawa tare da su. To ina ji ina take da chance kenan, ko da ai kamar na ka fada kamin ita fa akwai Elizabeth Warren, wannan ma yace yanzu aka tafi cikin matan da suka fito da mazan ma duka ta fi surukan su shahara. Kuma ina ji in ma ana batun wannan ke da chance sosai sosai shi Elizabeth Warren. Akwai kuma Marianne Williamson, akwai mata dai ga kuma Kamala Harris ita wannan baka da ta fito San Francisco, ga Tulsi Gabbard wanda ta fito Hawaii, suna nan dai da yawa. mata da yawa da su ma suke cikin wannan film din. Amma ni dai ina jin saboda kamar yadda na faɗa farko yana take tsaka ba tana can bangaren ba tana left bane ko tana right ne, to ina jin ra'ayinta ina jin ya kamsu da mutane da yawa cikin Democrats.
To yanda mata suka yunkuri suna fitowa neman wannan mukami na takarar shugabancin kasar nan, America ta shirya amincewa da shugabancin mace kuwa?
Ai takarar zaben da aka yi 2016 mu duka mu sai muna zaton muna jin kaman America ta shirya, America ta yi ready da mace ta yi jagoran America, amma da wuri kaga ba yanda abin ya kasance don ba wanda ya zaci kaman Trump ya shugabancin America, amma ga abin da ya kasance. To abin ina jin wannan yana nuna mana cewa America wallahi tallahi ba ta yi shiri ta bari mace ta jagoranta ba. Ni dai ina gani haka. Abin da yasa nake ganin matan zai musu wuya kwarai-kwarai da gaske kenan. Don kaga matsalar da kenan sosai wannan zaben da aka yi 2016 yawancin mata ko da yake ba most of the percentage ba amma a good percentage mata sun jefa ma Trump. Kaga problem din kenan. Don wasu matan da kansu ma ba sa son mace ta jagoran America. Amma inda kaman mata sun fito suka yawancin su suka support Hillary. Aida Hillary da ita za ta ci wannan abin nan zaben da aka yi. Don haka har yanzu dai ina jin da saura kaga baki kaga mace Obama Allah ya yi shi basarake. Kuma Obama yanda hankalin shi yake mutum ne da ya zama na gaya nan ko ya za ka yi da shi Ubangiji ya zabe shi ne. Amma ba da wannan ba da yi wuya din za ka bayan shi ta ajima ba a samu baki ba ko a samu mace.
To yanda mata suka fito ta bangaren Democrat dinnan ina makomar wannan jam'iyyar da mata suke kokarin su shugabance ta alhali ko kila America ba ta yi shirya karban shugaba mace ba.
Ba mu yi musa abin da zai kasance gaba. Warkila saboda shi ma wannan shugaban da abubuwan da ake ma mata duk duniya da sauransu warkila kamin 2020 sabon shekarar za mu shigo warkila ra'ayi kuma ya canza. Amma ina jin ai duk abin da za ka samu kana matsawa ne ko kana kokosawa ne ka dinga yi kenan har ka samu nasara. To ina jin yanda matan nan suka zaburo yanzu haka warkila kuma a samu nasara.
Dalla Muhammad Nasiru kenan malami a Jami'ar New York. Waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan masu saurare suna biye da shirin namu a makon da ya gabata mun dakata a wata tattaunawa ta musamman da muke yi da kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna Alhaji Jafaru Sani, inda yake muna bayanai da dama dangane da matakan da suka dauka a jihar ta Kaduna wajen ganin an inganta darajar ilimi a jihar. A yau ma za mu daura daga inda muka dakata a makon jiya, wanda akwai bukatar al'umma su yi bibiya dangane da abubuwan da ya zayyano da tabbatar da cewar an aiwatar da waɗannan ayyuka a wannan jiha.
Allah cikin ikonsa, to kaga 52,700 kana neman 7,600 ka sami yanayin da zaka zabe sai ka darje a cikin wannan mutane. To sai aka kira su kuma kamar yadda muka yi na farko su zo su zauna jarabawa, sannan za a tantance su, sannan sai a kira su su dawo interview kafin zabe wanda muke so. Alhamdulillah mun zauna da su ma'aikatan da take lura da daukan ma'aikata din, mun tattauna akan tsarirrika da suka yi. To saboda dabaru na tafiyar da abin ta yadda ya kamata, sai muka ce to za mu fara da waɗanda suke da matakin digiri da har zuwa na uku. Idan ka ɗauki ma'aikaci komi kanshi yana neman kuma bita lokaci-lokaci. To su waɗannan da muka ɗauke su primary ɗin a kafin shekara ta ƙare kusan sun tafi kwas-kwas irin na ɗan gajeren zango haka ya kai su biyar kafin shekara ta ƙare. To bana saboda mu tabbatar da cewa waɗannan malaman sun ƙara samun ƙwarewar da ya kamata, an ba mu kasafi mai tsoka da ganin cewa an saka su a budget, sai da sai a dinga ɗauko kamfanoni da kuma makarantu da muke da su ya Allah na ilimi ne ko kuma waɗansu waɗanda suke da wani ƙwarewa a na fanni haka da muke so, za su dinga zuwa suna ƙara ba waɗannan kusa-kusai domin su ƙara samun dabaru na zamani na koyar da wannan ilimi din. Kuma da yake yanzu duniya ce ta kimiyya, duk abin da ake yi idan har baka da ƙwarewa a nan sai ka ga ka zama ɗan kallo. To sai gwamnati ta ce to a shigo da kayayyaki na na'ura mai ƙwaƙwalwa wurin taimaka ma malamai da su ma kansu ɗalibai wurin fahimtar abin da ake koya musu. Mun haɗa hannu da Teacher Development Program under DFID sun ɗan kawo mana kaɗan daga ciki, to kuma mun ciro daga cikin kasafin kuɗinmu na bala, kuma bana za mu ƙara faɗaɗawa su ma an sau na'urori wanda yake an saka duka kwasa-kwasai da muke da su musamman ma a ɓangaren kimiyya da fasaha, ta yadda yake su waɗannan kamfanoni sun sa su daki-daki da sauƙin koyarwa sannan kuma da sauƙin fahimta ga ɗalibi. A wuraren da suka fara amfani da su kafin nan jiha ɗin, wato kamar Lagos ke da mun tafi wani taro wurin, iyaye da yara da su malaman makaranta da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkar ilimi a wannan jiha, kowa ya fito sun ce lallai sun ga amfanin wannan mun yaransu, hazaƙansu da kuma sakamakonsu ma wurin jarabawa ya inganta fiye da da. Saboda haka mu a jihar Kaduna muna son za mu samu wannan gajiyan wannan na'ura da ya zo da shi, saboda a samu ci gaban da muke so a samu a fannin ilimi na jihar Kaduna.
To ka yi magana a game da duk wa'innan ci gaba da ake samu a makarantu a jihar Kaduna, har ila yau akwai matsaloli da ake samu a makarantu waɗanda suke a karkara, waɗanne yunkuri kuke yi ko ko me kuke yi don ganin cewa makarantu da suke a karkara ba a bar su a baya ba?
Alhamdulillahi, ita fanni kamar na ci gaba dole ne a sami kowane bangare na jiha suna tafiya kusan daidai da juna. Idan aka samu wani wuri ya fi wani wuri ci gaba, za ka ga ɗayan yana jawo su baya, har ma sai ka ga wannan jiha ko ƙaramin hukuma ko kuma ƙasa gaba ɗaya ta samu tawaya kan inda take son ta tafi. To ta haka ne sai muka kasa jiha kashi biyu. Kashi na farko shine sai muka ce to wannan kashi shine kamar birane kenan, birane da ƴan garuruwa da suke su ba karkara ba dai kuma su ba birni ba, sai kuma ƙauyuka ɗin da muke da su. To a cikin na ƙauyukan sai muka zo da dabaru kalibi. Kala ɗaya shine sai aka sa a cikin albashi wani ɗan allowance da duk wani malami da ya karɓi posting an aka tura shi waɗannan wurare da ya tafi, to akwai kuɗi da za a dinga bashi wanda yake fiye da abokin aikin shi da yake cikin gari. Kaga wannan zai ɗan ƙara mishi ƙwarin gwiwa na cewa bari ya tafi wannan aiki. Na biyu, mun lura a irin waɗannan wurare duk abin da ake kuka da shi shine na muhalli da sauran kayayyaki na more rayuwa. To a shekara da ta gabata, saboda mai girma gwamna ya ba mu umarnin kawo design, wato taswira na gini da za a yi na malamai a makarantu, mun zauna da ma'aikatan ayyuka da sufuri na jihar Kaduna, an fito da wannan taswirori, an yi zane, an yi komi, an kuma yi kasafi menene wannan abun zai ci mana. To shekaran ta ƙare kafin a aiwatar da shi. To muna sa ran Allah da cikin kasafin kuɗinmu na wannan shekara wanda yake tun ya riga ya fara aiki, za a sami ƙauyuka sosai na cikin daji a gina ma malaman primary da headmaster gidaje. Wannan zai sa ɗan ka tura su da mun ga gidajensu za su zo su dinga zama.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin baƙon namu, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Alhaji Jafaru Sani, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi
daga nan birnin Washington gundumar Columbia.
A maza da mata don wajen miƙewa
kai to madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan daga cikin sakonni da ka turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sare Sa'idu Daura inda yace salam VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatinmu ta jihar Katsina karkashin jagorancin retired honorable Aminu Bello Masari. Ya kamata a ƙara zagi dantse wajen tabbatar da tsaro a yankunan da ake samun har-haren ƴan ta'adda da masu satar mutane da neman kuɗin fansa. Ga kuma sakonmu na gaba daga Usman Shitu Mahuta, shugaban kungiyar Murya Talaka a reshen karamar hukumar Dandume jihar Katsina a Najeriya. Shi kuma yace hakika gargadin da fadar shugaban kasar Najeriya ta yi wa magoyan bayan jam'iyyar APC mai mulki akan su guji tsoma baki a zabukan da za a sake gudanarwa a wasu jihohin kasar yayi daidai, kuma hakan wani abin a yaba ne. Muna fatan ita ma ta kwararta ta PDP ne adawa za ta yi koyi da ita wajen gargadin magoyan bayanta da su guji yin kasalanda a lokacin gudanar da waɗannan zabuka domin dorewar zaman lafiya kasar mu Najeriya. Ga kuma sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara. Shi kuma yace hakika mu al'umma jihar Zamfara muna cikin tashin hankali akan yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a jihar tamu. In bindiga na ci gaba da cin karansu, amma abin takaici ko jajanta mana gwamnatin tarayya ba ta yi ba, amma mun ji yadda shugaba Buhari ke yin Allah wadai da abin da ke faruwa a jihar Kaduna, kuma mun ga yadda mai ɗakin shugaban ta kai ziyarar jajantawa waɗanda gini ya rufutawa a jihar Lagos. Shin halan mu al'ummar Zamfara ba 'yan Najeriya ba ne ba za su jajanta mana ba? Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Umar Baban Yaya. Shi kuma ya ce Allah ya sa matakin da Prime Minister ƙasar New Zealand ta ɗauka na takaita izinin mallakar bindiga ga 'yan ƙasar bayan ta samu goyon baya daga Majalisar Dokoki ta ƙasar kwana kaɗan da kai harin ta'addanci ga wasu musulmai da ke gudanar da ibada a masallatai biyu a ƙasar. Ya haifar da ɗa mai ido kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Tun wa da yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice, Litinin Prime Minister New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara akan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gillan da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch. Haka kuma ta ce baki daya za a miƙa garawakin mutane 50 inda aka kashe a masallatan ga iyalansu zuwa ranar Laraba domin a samu damar yin jira'irin su kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Yan sanda a Netherlands suna neman wani mutum dan asalin Turkiya da ke alaka da harbin da aka yi a jirgin kasa a birnin Utrecht wanda ya haddasa raunuka da fargabar mutuwar mutum guda. Shugaban dan da ke kula da ayyukan ta'addanci ya ce lamarin ya faru ne a jirgin kasa. Wato lamarin da ya faru ɗaya ne daga cikin harbe-harben da ke faruwa a birnin. Sama da mutane 150 sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta afkawa kudu maso gabashin nahiyar Afirka inda ta fi shafar birnin Beira na ƙasar Mozambique. Wata tawagar ma'aikatan jin ƙai na ƙungiyar agaji ta IFRC sun isa birnin da wannan guguwa ta fi ɓarna domin su kiyasta ɓarnar ta faru a cewar ƙungiyar a yau Litinin. Jamil Su wadda ke jagoranta tawagar ta faɗi bayan da suka duba lamarin cewa halin da ake ciki yana da tsanani. Guguwar dai ta yi ɓarna sosai da alamu guguwar ta lalata akalla kashi 90 cikin 100 na yankin da guguwar ta afkawa.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can dare za a ji mu dauke da wani wato rahotanni da labarai da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen wasu na muryar Amurka musamman ma Safila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato Julie Gresham da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Kawa Baba Yako Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum. We'll be right back.